أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو، السلام عليكم بركم مدساك سادوا أتشكين صابا شرم منا فتوي رحمة إندنيشيه بلاك برا نكي قبات الدولة شريعة حالين ينزو tare da shehu malamin mu Dr. Shak Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Za a iya aiko mana da tambayoyi akan lambar waya kamar haka, wato 0800 578 9874, 0800 578 9874. Za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta adireshin mu na yanar gizo, wato fatoyin rahama @yahoo.com. za kuma iya aiko mana ta dandalin sada zumunta, wato Facebook. Akarmakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin gantaccen littafin sa da sanadin sa daga Abdurrahman ibn Abil Mawal, shi kuma daga Muhammad ibn al-Munkadir, shi kuma daga Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma. Jabir yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana koyar da mu yin istikhara, addu'ar istikhara, kamar yadda yake koyar da mu, wato yana koyar da mu addu'ar istikhara cikin al'amura duka, kamar yadda yake koyar da mu sura ta Al-Qur'ani. Fa qala, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace idza hamma ahadukum bil amri falyusalli rak'atayn min ghairi al fariida thumma yaqulu thumma liyaqul allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al 'azim وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك أنت العلام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال آجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وتونا حديثي ما أكي صلى الله عليه وسلم أنا كوير دا صحبا استخارة استخارة شيني باوة الله زابي يعني عندما تم يكل لأنير أيوة تد وانا أبو misali zai yi tafiya ne, yake tunanin tafiyar nan akwai alkhairi ko babu alkhairi a ciki, yana neman Allah ta'ala ya zaba masa yin ta ko barin ta. Ko aure ne, yake tunanin aure da wance shine alkhairi gare shi ko ba alkhairi bane, yana son Allah ya masa zabi na yayi ko kai yayi. Ko wata kona kasuwanci ne da yake so ya fara, yake tunanin akwai alkhairi cikin wannan kasuwanci ko babu, yana son Allah ya bashi zabi yayi ko kai yayi. To wannan abin da zai bawa Allah na zabi na ya zaba masa yin abin ko barin sa, shi ake kira al-istikhara. Wannan shine abin da ake kira al-istikhara. Hadisai sun zo daban-daban game da sha'anin istikhara, wanda sahabbai daban-daban suka ruwaito. Akwai hadisin da Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito wanda yana cikin al-Mu'jam al-Tabarani al-Kabir da kuma a cikin al-Mustadrak na al-Hakim Abi Abdullahi Naisaburi. akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda shi ma yana cikin Al-Mu'jam al-Kabir kuma yana cikin Al-Mustadrak na Hakim da Ibn Hibban to Sahih Ibn Hibban haka nan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma yana cikin Sahih Ibn Hibban haka nan akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ma Ibn Hibban ya fitar da shi akwai hadisin Abu Abdullah dan Umar da Abdullah dan Abbas wanda yana cikin Al-Mu'jam al-Tabarani al-Kabir wato sun fitar da shi to amma duka waɗannan ruwayoyi babu ruwaya da ta kai da wato inganci da fito da bayanin istikhara baro-baro kamar ruwayar Jabir dan Abdullah wacce muka karanta yanzu ita ce ruwaya da ta fi kowace ruwaya fito da bayanin yadda ake istikhara shi yasa ta zama ita ce umda ita ce madogara a cikin babin istikhara kusan babu wata ruwaya da ta kai ta domin ita ce bayanin abin daki-daki filla-filla da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika koyar da sahabbansa Abdullah dan Mas'ud Jabir dan Abdullah a wannan ruwaya yana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha Annabi yana koyar da mu istikhara cikin dukkan al'amura wato mu yi istikhara kuma ga yadda zamu yi ta a cikin kowane al'amari wannan abin da ake nufi da a cikin kowane al'amari ana nufin al'amarin da ya kamata istikhara a kansa wato ba komai ne ake yi mai istikhara ba sai abin da ya kamata a yi istikhara tunda kaga mutum ba zai yi istikhara wajen aikata wajibi ba wato abin ne da ya wajabta a kansa babu maganar yayi istikhara shin yayi ko kai yayi kaga anan istikhara bata zo ba wajibi kawai wajibi kai shikenan ba maganar kace Allah ka zaba mun in yi abin nan da ya zama wajibi a kaina ko ka yi shi haka nan abin da ya zama haramun mutum ya guji haramun wannan ba buƙatar sai mutum yayi masa istikhara sai yayi sallar istikhara shin abin nan da yake haramun ka in yi ko in yi kaga anan ma babu maganar istikhara amma duk abin da yake ba wannan ba abin da yake mustahabbi ne ko abin da yake mandub ne to za a yi masa istikhara ko kuma alwajibul mukhayyar alwajibul mukhayyar ko alwajibul muwassa alwajibul mukhayyar shine abin da yake ya zama wajibi amma ba abu daya ba ko wannan ko wannan ko wannan to wanne ya kamata kai to sai kai istikhara ko alwajibul muwassa wajibin da yake da lokaci mai yalwa mai fadi kana iya istikhara kai yanzu ko in an juma ko ka bari daga karshe kai to amma wajibin da yake ba shi da lokaci faffada ko kuma ba an ba mutum zabi bane to wannan dole ne kawai kai baya bukatar kai istikhara to haka al-umuri kulliha ana nufin al-umuri kulliha allati taqtadi al-istikhara al-amran da suke bukatar istikhara annabi yana koyar da mu yadda zamu istikhara shi kamar ya'allimu as-surata min al-qur'an kamar yadda yake koyar da mu surata al-qur'ani wannan yana nuna maka muhimmancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan lamari ta yadda yake ba wa sahabbansa ilimi da koyarwa a game da shi wannan harka ta istikhara kamar yadda yake koyar da su surata al-qur'ani kamar yadda Abu Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa dangane da sha'anin tahiyya yake cewa sallallahu alaihi wasallam allamani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam at-tashahhud wa kaffi fi kaffaihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mun tahiyya wa kaffi fi kaffi yana rike da tafin hannuna wato dan ya nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya bada muhimmanci wajen koya masa tahiyya din a wata ruwaya mai cewa kamar ya allimuna surata min alquran kamar da yake koyar da mu alqurani a wata ruwaya yace allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud harfan harfan ko kalimatan kalima to yana koyar da mu tahiyya harafi harafi ko kalma kalma duk wannan dai ya nuna maka muhimmancin yin istikhara din saboda istikhara a cikin al'amuran da suke masu buƙatar istikhara ne to abu ne mai muhimmanci kuma akan yi istikhara akan abin da yake gingirme mai ne babba ko kuma abin da yake ƙarami ne shi ma za a iya masa istikhara saboda wani lokaci abin da yake ƙarami zai iya zama babba ko sakamakon da zai haifar zai iya zama babba saboda haka da babban abu da ƙarami duk sun shiga cikin al'umur da Jabir ibn Abdullah ya faɗa a cikin wannan ruwaya cewa fil umuri kulliha wato ƙarami ne ko babba ne annabi yana koyar da mu yadda ya kamata mu yi istikhara to yake cewa idza hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku ya himmatu zai yi wani abu wato lokacin da mutum ya kuduri aniyar aikata wani abu wato ya ci guri ko ya riga ya kudirce a ransa cewa abu kaza zai yi kaga wannan ya nuna kenan ba kawai da abu ya dirsa a zuciyar mutum bai masa istikhara sai idan ya riga ya kudura azama cewa abin nan zai yi shi to a daidai lokacin a daidai lokacin ya kamata ya istikhara wato lokacin da abin ya zama hamma bihi ya himmatu da aikata shi yake to idza amma ahadukum bil amri fa falyarka arka'ataini min ghairi al farida sai ya raka'a bi wacce ba ta farilla ba wannan shine abin da ake bukata da shi ya fara ya yi raka'a bi ba ta farilla ba to in aka ce raka'a bi da ta farilla ba zai yi ko da raka'an nan ta wasu salloli ne waɗanda suke mutum ya saba yin su kamar rawatib raka'a biyu da zai kafin azhar ko biyu da zai bayan azhar ko raka'a biyu da zai bayan magriba ko raka'a biyu da zai kafin isha ko bayan isha kaga duk waɗannan daman can yana sallatar su ana ce da su rawatib ko raka'atay al-fajri zai za su shiga cikin raka'atayn min ghairi al-farida tunda cewa akai min ghairi al-farida wanda ba na farilla ba sai dai anan wasu malamai suna cewa ya kamata idan ya tashi yin istikhara to yayi waɗannan raka'o'i biyu da niyyar istikhara wato raka'atay al-fajr ce zai yi to sai hada niyyar biyu ta zama raka'atay al-fajr kuma da sallar istikhara domin idan ya zo yayi raka'atay al-fajr ya gama sai kuma yayi tunanin to me zai hana yayi addu'ar istikhara to anan kaga niyyar ta bujuro masa ne bayan ya gama sallar ba kafin sallar ba to kaga waccan raka'o'i waɗancan raka'o'i biyu ba za su iya zama a makofin raka'atayn min ghairi al-farida da ake buƙatar yi anan ba saboda haka sai idan yayi niyyar tun kafin ya fara sallah din to babu laifi idan yayi raka'atayn din na raka'atay al-fajr din da niyyar istikhara da kuma niyyar raka'atay al-fajr sai addu'ar da karshe ala ayi hali ne ana buƙatar yayi raka'atayn min ghairi al-farida yayi su da niyyar zai addu'ar istikhara a karshe to kaga anan din aka ce raka'atayn wasu malamai suka ce to in yayi raka'a hudu fa ba biyu ba zai iya yin addu'ar istikhara bayan su wasu malamai suka ce babu matsala abinda hadisin yake nuna kasa kasa biyu wasu kuma suka ce a tunda aka ce biyu sai ya tsaya a biyu din musamman ma yadda shi Jabir dan Abdullahi ya bude bayanin sa da cewa annabi yana koyar da mu harkar istikhara din kamar yadda yake koyar da mu sura ta alqur'ani wanda yake nuna cewa abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi daki daki baya bukatar kari ko rage kamar yadda a sura alqur'ani ba ta bukatar ka kara wani abu ko ka rage wani abu kai ka karanta ta yadda ka jita to kamar haka ita ma abin nan a harkar istikhara take tunda kuwa har an kwatanta muhimmancin ta da muhimmancin karantar da sura ta alqur'ani to ya kamata kada ya kara sama da raka'a biyu din sai yayi raka'a biyu din kai ya wuce nan wannan shi yafi kamata mutum ya lazimce shi ko ya rike shi kasancewar abu ne da duka abin da ake bukata shine samun cin wato nasara akan abin da ake bukata ake nema to tunda ko wannan ake so ya kamata a takaita akan abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya takaitar da mutum akan sa saboda sai zama raka'atayn ne min ghairi al-farida zama raka'a biyu ce ba hudu ba kuma ba ta farilla ba ba zai yi bayan azhar ba ko bayan la'asar ya gama sallar la'asar yayi to shine kuma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da koyar da mutum addu'ar da zai faɗa bayan ya gama sallar summa liyaqul wannan ya nuna kenan ana yin addu'a din ne bayan an gama sallar ba a cikin sallah din ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce falyarka raka'atayn min ghairi al-farida sannan ya ce summa liyaqul kaga summa tana nufin tarahi tana da ma'anar at-tarahi wato ka zo da abu bayan wani bayan ka gama raka'a biyu sai kuma ka zo da addu'ar duk da cewa a cikin sallah akwai mahalli na addu'a kamar sujjada to amma tunda bai ce kayi ta a cikin sujjada ba to sai ka barta kayi ta a inda aka ce bayan ka gama raka'a biyu sannan sai kai wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda insha Allah a shiri na gaba za mu ci gaba da bayani akan wannan mai bayanin abinda ita wannan addu'a ta kunsa da kuma abinda zai biyo bayan wannan sallah ta istikhara addu'a ta istikhara Allah ta'ala ya ba mu dacewa
amin Allah ya saka da alkhairi da fatan masu sauraro Allah ya ba mu ikon aiki da nasihohin da malam ke yi a koda yaushe malam tambaya ta farko ta fito daga Abban Yusra yace assalamu alaikum malam mecece mace ce tana shayarwa sai bayan ta yi alwala kafin ta yi sallah sai ta shayar da ɗanta shin za ta sake alwala ne ko kuwa
to ba inda aka taɓa cewa shayarwa tana warware alwala ana faɗar abubuwan da suke warware alwala amma ba za ka ji an ce mace ta shayar da ɗanta ba shayarwa ba ta warware alwala don haka dan ta yi alwala ta shayar da ɗanta alwalarta tana nan
na'am sai wannan tambayar da take cewa malam ina aiki a wani asibiti mai zaman kansa to akwai mutanen da idan sun zo sukan ba mu kuɗi kyauta shin menene halaccin karɓar waɗannan kuɗaɗe
to wanda yake wani aiki na jama'a sai zamana suna ba shi kuɗi idan aikin da yake musu wato wani aiki ne wanda ko ya ko su bashi kudi ko ba su bashi ba dama ana biyan sa zai iya yi babu maganar kuma ya zama akwai rashin gaskiya da za ta biyo baya wani ihsani ne mutum ya ga dama ya masa to ba laifi ya karba sai dai in aiki ne wanda yana da alaka da ko raba husuma ko raba wani abu ga mutane misali an baka wani abu zaka raba wa jama'a ko ku a wata husuma ta jama'a za su zo su kawo maka kararrabi kamar alkali to kaga alkali yana karbar kudi na mutane musamman ma waɗanda suke kawo kesa ke sai wajen sa to ana tsoron wannan yayi tasiri akan sai kasa yin adalcin da ya wajaba akan sai yayi to anan shari'a ta haramta karbu wannan ko kuma wani abu ne aka bashi wanda mutane suke zuwa yana raba musu to sai zaman wasu suna bashi kudi to ana tsoron anan ma wajen raban yake yin adalci to kaga shi ma sai ce to a irin wannan yanayi ka karbi komai ka karbi kudin mutane kamar mutumin da yake zuwa tattara zakka gurin jama'a to sai su ce ga wannan naka ne ga kuma kudin zakka din mu to shi ma anan ba a son ya karba saboda anan zai iya yin tasiri akan aikinsa ta yadda za a iya dauko kudin da bai cika ba na zakka a bashi ya karba saboda an saba masa ihsani to shi ma shari'a ta hana mutum wanda yake aikin karbar zakka da karbar kudade a hannun masu bashi zakka duk da wajen harkar alkalanci wasu malamai sun yi tafsiri suke cewa idan mutumin da ya baka kyauta din nan dama ya saba baka kafin ma ka zama alkali wato mutum ne da ya saba maka ihsani tun ma baka zama alkali ba yakan yi kawo maka wasu abubuwa na alkhairi ya baka to suka ce a irin wannan babu laifi ka karba duk da cewa wasu alkalai waɗanda suke da tsantseni ba sa karɓar irin wannan kamar ina da tuna na karanta Muhammad Ibn Ali Shawkani yana faɗa a cikin littafin Sanil Awtar da ya zo batun alkalanci babin alkalanci kitabul qada da yake yayi alkalanci yake cewa akwai mutane da na sani suna min kyauta kafin in zama alkali bayan na zama alkali na aika musu cewa yanzu an yi min wani mukami ko an bani wani aiki wanda kyauta din tana iya yin tasiri ko tana iya zama in tana iya sawa in zama mahalli na tuhuma saboda haka a dakata da bani kyaututtukan da aka saba bani a da wato ya musu bayani to wannan duk yana da kyau ga wanda yake da wara'u yayi wannan amma in aiki ne da ba shi da wannan tasirin kamar wanda yake asibiti yana bada kamar nurse ne ko mai rubuta kati a san ko da ana baka kyauta ko ba baka kyauta ba dole dai ka bada wannan katin ba da tasiri akan aikin ka to dan mutum ya zo ya maka kyauta anan ba a cewa dan me ya maka ko ne yana gadi ko shara wannan ba wani abu ko likita ma a dauki wani abu a bashi wannan babu wani abu
na'am sai tambayar shehu yace malam menene matsayin ibadar wanda iyayensu suka tsine masa
to na farko dai iyaye su tsine wa ƴaƴansu wannan ba abu ne mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum kada ku riƙa yi wa kawunanku munar addu'a kuma kada ku yi wa ƴaƴanku munar addu'a annabi baya so a riƙa yi wa juna ko a riƙa yi wa ƴaƴa addu'a mummuna yana da kyau ya zama na shi addu'a ake musu ana Allah ya shirye su koda ko ba bisa hanya daidai suke ba addu'a ake Allah ya shirye su Allah ya gyara su ba so a yi wa ƴaƴa mummunar addu'a ko ma me suke ciki sai dai a yi addu'a Allah ya gyara su Allah ya shirye su don haka iyaye su guji la'antar ƴaƴansu su guji cewa za su tsine musu ba daidai suka yi ba ko da kuwa Allah yana karɓar addu'ar da ya uba idan yayi wa ɗansa to kaga ba daidai bane kuma ya rika barazana zai yi wannan addu'ar ko ma ya zartar da barazanarsa saboda ɗansa ya bata masa rai ko yana yin abubuwan da ya hana shi ya ce zai masa mummunar addu'a ka kai masa kyakkyawar addu'a yana roƙon Allah ya shirye shi wannan shine abin da ya dace annabi ko dabba ya hana ayi wa mummunar addu'a la'ance ta dabba wannan da muke ta'amuli da ita annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sahabbansa wani ya la'anci dabbarsa ganin dabbar ta ki sauri sai ya la'ance ta sai annabi ya ce to sauka ba za mu tafi tare da abin da aka la'anta ba tunda ka la'anci dabban nan to ba za mu so a ce dabban nan la'ananniya tana cikin tawaganmu ba to idan har dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da la'antar ta ina kuma ga da ga ƴaƴa da Allah ta'ala ya ba mutum saboda haka ba daidai bane tun farko ma a yi la'anta din in kuma har an yi la'anta din to wannan ba ta da alaka da karɓar aikin mutum wato zai yiwu iyayen nasu la'ance shi kuma in yayi sallah Allah ya karbi sallar sa ya karbi zakkar sa sai dai kuma abin da yake wa iyayen nasa marasa kyau wanda har suka ja suka la'ance shi wannan kuma ana rubuta masa alhakin wannan zulubin wannan aikin da yayi na sabawa iyaye wanda shi ma yana nan zana zaman kansa babu alaka tsakanin wannan da wancan sauraka dan iyayen sun la'ance shi ba za su ce a ce ko in yayi azumi azumin sa bai karbu ba ko yayi sallah sallar sa bata karbu ba
sai tambayar da take cewa malam idan mutun yayi alwala sai kuma ya wanke wa yaro bayan gida shin ya matsayin wannan alwalar
ba ta da alaka bayan gida na yaro ne ba na shi bane na shi bayan gidan shi zai karya masa alwalar sa amma bayan gidan yaro wannan ba zai karya masa alwalar sa ba mutun yayi alwala ya fada kwata mutun yayi alwala kuma ya fada kwata alwalar sa tana nan la iyaka dai kawai ya wanke wannan najasa din da ta same shi sai sallah da alwalar sa najasar da ta fita daga jikinsa wato bawali ko ga'idi shi yake kare alwalar sa amma ba yadda ta fita daga cikin wani ba ko da ta taba shi wannan ba za ta warware masa alwala ba
na'am wannan kuma yake cewa malam meye bambancin diraya da ruwaya
to wannan mai ilimi ne da alama ruwaya shine juyo wani abu daga na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko na sahabbansa to maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ayyukansa ko wani abu da ya tabbatar aka yi tabbatar ko kuma abin da ya shafi maganganun sahabbai ko fatawoyinsu ko ayyukansu to mutum ya ruwaito wannan wato ya ji daga malaminsa shi ma malaminsa ya ji daga malaminsa har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko har kan wani sahabi wannan shi ake cewa ruwaya yayin da ka dauki littafin Sahihul Bukhari misali Bukhari ya ji hadisi daga malaminsa Abdullahi ibn Yusuf At-Tinnisi shi kuma malaminsa Abdullahi ya ji hadisi daga Malik ibn Anas shi kuma Malik ibn Anas ya ji hadisi daga Nafi Maula Abdullahi dan Umar shi kuma Nafi ya ji daga Abdullahi dan Umar shi kuma ya ji daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan Bukhari mai ruwaya ne abinda yayi din nan sunan shi ruwaya sunan shi ruwaya ya ruwaito mana hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar malaminsa Abdullahi shi kuma ta hanyar malaminsa Malik shi kuma ta hanyar malaminsa Nafi shi kuma Nafi ta hanyar Abdullahi dan Umar har zuwa kan Annabi wannan ita ake kira ruwaya sauraka a da can haka ta haka ake ba da ilimi idan dalibi ya je gaban malami zai bashi ilimi to zai koro masa salsalar wannan ilimin da zai bashi musamman in hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai koro masa salsalar sa wani ya gaya mana shi kuma wani ya gaya masa shi kuma ya ji daga wani har a faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a faɗa magana dukkan hadisan da ka ji ana faɗa ta haka aka samu su shine ake cewa salsalar hadisi ta inganta ko bata inganta ba idan waɗannan mazajin da ya faɗa sanannu ne amintattu ne kowa yana da wato alaka da dan uwansa da malaminsa da ta sa da za a tabbatar da cewa ya ji wannan shikenan sai a ce hadisi ya tabbata idan kuma aka samu matsala a cikin mazajen da ya ambata sai a ce hadisi bai tabbata ba ta haka malamai suke bi su gane hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba kaga cikin mutanen da zai jero in ya jero wani makaryaci wanda an san shi da yawa Annabi kariya sallallahu alaihi wasallam kaga daga nan malamai sai su gane ai wane da aka faɗa cikin salsalar nan ga matsalar sa malamai sun yi shaida akan sa cewa kaza ne to sai a jefa da hadisi kowa da mai rauni ne baya rike karatu in an faɗa baya ji daidai baya faɗa daidai to kaga shi ma wannan isnadin ya zama ba karɓaɓɓe ba to taka suke bambancewa wannan ita ce shine ilmul hadisi riwayatan haka ilmul hadisi riwayatan yana da alaka da jin hadisin da ruwaito shi sannan ilmul hadisi diraya shi ko yana da alaka da sanin hikanin hadisin da aka ruwaito yaya mazajensa suke yaya ɗabaka ɗinsa suke yaya ilal ɗinsa suke ya sharhin wannan hadisi kuma wannan hadisi nasikh ne ko mansukh ne ko kuma a'am ne ko khas ne hadisi ne man abin nan dilalar sa mantuq ne ko mafhum ce duk dai waɗannan abubuwa da malamai suke mu'amala da su wajen tantance hukunci da tsago hukunci da bayanin hukunci da sanin abinda hadisi ya kunsa na wajibi ko mustahabi wannan shi ake kira ilmul hadisi dirayatan saboda haka duk littafin da aka yi sharhin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin su Fathul Bari kamar irin su Al Minhaj sharhin Sahih Muslim Ibn Al Hajj ko Al Mu'lim sharhin Sahih Muslim هو المفهم شرح مختصر نسائي مسلم نا أبو العباس القرطبي هو للتافهم نيل الأوطار نا الشوكاني نا طرح التثريب نا أبو الفضل العراقي دا سورة للتفهم دينا أكي شرح حديثة ما زال الله صلى الله عليه وسلم لبن دبن وندسنا شقاك أركشن علم الحديث دراية وراك علم الحديث an kasa shi biyu akwai riwaya akwai diraya akwai wanda ya shafita sanin yadda ake ruwaito hadisin da riwayar sa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bin salsala da kuma sanin ma'anonin sa da abin da ya kunsa da tabbatar sa ko rashin tabbatar sa wannan yana karkashin ilmin hadisi dirayatan na'am
sai tambaya daga Muhammad yace malam ayi min karin bayani akan wannan hadis wato baina kulli aznaini salatun
baina kulli azanaini as-sala to wannan hadisi ne da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fadar salla ta nafila inda mutum zai yayin da aka kira salla kai kira salla ba iqama ba to akwai salla da mutum zai da cewa rafazan hadisin yana magana addu'a ne baina kulli azanaini addu'a to ana magana addu'a kuma haka nan sallan ma akwai ta tsakanin kowace kiran salla da salla to kowace kiran salla in aka yi kai nafila da mutum zai yi kafin ayi iqama al azanaini anan ana nufin kiran salla as-salatin kuma abin nan kai azanaini ana kiran ana nufin kiran salla da iqama kiran salla na da ake yi domin fadakar da mutane cewa lokacin salla yayi sunan shi azan ita ba iqama in an hada ta da azan to za a bata sunan azan shine malamai suke kira at-taglib wato a rinjaye da sunan al azan akan sunan al iqama kamar yadda kuma ke cewa al-abawani muna nufin al-abu wal-ummu mun jayar da sura al-abu akan al-ummu haka nan mukan ce al-umarani muna nufin sayyidina Umar da Abubakar wannan shi da ake kira taglib al-muhim dai abinda hadisi yake nuna idan aka yi kiran sallah to akwai sallah nafila kafin ayi iqama
na'am wannan kuma yake cewa malam ina neman karin bayani akan hadisin da ke cewa idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtul fin nar
wannan hadisin shi ma ya tabbata hadisin Abu Bakra wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtul fin nar qalu ya rasulullah hadha al qatil fa ma balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi wato ba ki sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan musulmi biyu suka yi arangama da takubban su to da wanda yake kisa da wanda aka kashe dubu ta zasu sahabbai suka ce ya rasulullahi mun fahimci dai wanda yake kisa zai tafi ta saboda kisan da yi to shi wanda aka kashe mai laifin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi saboda shi ma yana cike da gurin ya ga ya kashe abokin fadan sa shi ma yana takwadayi ne ya kashe abokin fadansa illa iyaka dai abokin fadan ya riga shi ne ko ya fi karfin sa har ya iya kashe shi wannan hadisi abin da yake nunawa haramcin musulmi da musulmi su yi fada har akai ga kisa bai dace ba ko bai halatta ba haramun ne musulmi ya daga makami ya ce zai yaki dan uwansa musulmi shi ma wancan ya daga makami ya ce zai yaki dan uwansa musulmi idan akai haka kowa ya fito da niyyar kisa to da wanda yayi kisan da wanda aka kashe da za su tafi wuta saboda kowa ya fito da niyyar kisa wannan ya fito rai a baci wannan ma ya fito rai a baci babu abin da ya bambanta su illa iyaka wannan ya riga wancan ne kawai amma kowanne ya fito da niyyar yayi wa dan uwansa ta'addanci ya ga ya kashe shi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qatil wal maqtul fi an-nar saboda kowa ya fito da niyyar yayi kisa ita kuma niyya ita ce take hukunta aikin mutum idan mutum yayi niyyar aiki ya kudura aniyar ya ci wato alwashin zai yi wannan aikin ya gama hada niyyarsa zuciyarsa ta iradarsa ta gama haduwa sai ya samu tangarda ba wai tsoron Allah ne yasa shi ya fasa ba a wata tangarda ce wata matsala ce ta sa bai cimma bukatar sa ba to za a hukunta shi da wannan niyyar da yake kamar yayi aikin koda ko bai yi ba kamar barawon da ya fita sata ya dara gidan da zai yi sata sai ya kasance mai gidan a shirye yake ya rarake shi ya kore shi bai samu yayi satar ba to a shar'ance za a rubuta masa alhakin wanda ya sata ne ba za a ce saboda ya shiga gidan bai dauka ba shikenan wanda ya fishe shi a ya dabawo shi yake cewa na gani ban dauka ba ta fidda barawo to haka yake a shari'a ba ta fidda shi a gurin Allah za a rubuta masa kutiba lahu sayya sai a rubuta kutiba alaihi sayya sai a rubuta masa wannan laifi saboda bai bari dan Allah ba inda a ce ya samu damar da zai yi satar ga abun a gaba gare shi ko yana da ikon yi satar kawai tsoron Allah ya zo zuciyarsa ta karaya ya tuna lahira ya tuna makomar rawo a gurin Allah ya tuna makomar wanda ya ci haƙƙin wani sai ya fasa ya ce kai na fasa sai ya juya ya tafi abinsa to nan lada ma za a bashi in tashi sai a rubuta masa hasanatan kamila kamar da hadisi Abdullahi ɗan Abbas ya nuna za a ma rubuta masa cikakken lada saboda anan ya bari ne dan Allah haka yake da lada amma wanda ya fito da niyyar zai yi aiki na laifi kuma wani cikas ya hana shi aikata to wannan yana da laifin wanda ya aikata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam an yace alqatil wal maqtul fi nar da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk za su tafi wuta wannan shine sakamakon su to sai dai ana iya samun wani dalili da zai sa Allah ta'ala ya yi musu afwa ya yafe musu musamman in ya zamana yaki ne da aka yi shi da tawili wato kowa yana tsammanin 100% cewa yana da gaskiya shi ma wancan bangaren suna tsammanin 100% suna da gaskiya kuma aka samu wasu shedaru a tsaki wanda su kuma suke son zuzuta wutar yakin to a irin haka to Allah yakan iya mutanen uzuri ko da sun yi yakin kamar yadda ya faru tsakanin sahabbai tsakanin mutanen Madina ko mu ce mutanen Kufa da mutanen Iraki da mutanen Basra da mutanen Sham wato tawagar sayyidina Ali da tawagar sayyidina Muawiya ko abin da ya faru tsakanin mutanen Kufa tawagar sayyidina Ali kenan da Ashabul Jamal wanda suke tare da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda aka tafka yaki har aka zubar da jini aka kashe rayuka a nan gurin ma aka kashe biyu daga cikin manya-manyan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi musu albushir da aljanna Talha ibn Ubaydillah da kuma Az-Zubair ibn Al-Awwam to waɗannan ba za ka ce alqatil wal maqtul fi nar ba ba ka ce bangaren sayyidina Ali ko sayyidina Ali da mutanansa da ƴan wuta ne ko Aisha da mutananta da ƴan wuta ne ba ka faɗa haka ba ka ce ai hadisi ne ya faɗa a'a su anan tsammanin kowane bangare daga ciki abinda yake kai na gaskiya ne yana zaton cewa 100% abinda ya daidai ne kuma aka samu wasu wanda suka shiga tsakiya suka rura su ta fitinar suka sa abin ya faru ba tare da an yi ne yaki ba kamar yadda tarihi ya nuna cewa akwai wasu munafukai da suke tsakanin da suke cikin rundunar sayyidina Ali waɗanda su ake nema daman can sun yi ta'addanci na kashe sayyidina Usman ake neman su a yi musu hukunci a yi musu kisasi sai suka kula cewa in aka samu sulhu tsakanin bangaren sayyidina Ali da bangaren na Aisha kalma ta hadu bakin su ya hadu to su kashin su zai bushe dan za a zakulo su a abin nan saboda ka cikin dare ana bacci sai suka raba kansu biyu suka ce waɗannan su je su farma tawagar sayyidina Ali waɗannan ko su farma tawagar sayyidina ta Aisha saboda ka sai dai kawai mutane suna bacci wannan su je ana salon su waɗannan su je ana salon su kowa in ya tashi ya zura takobi to zai ce dan uwansa ne ya kawo masa hari shine kuma guri ya kaure kaga sun hada fada din ba tare da an fito da niyyar ai fada ba to a cikin irin wannan wato guguwa ta fitina za a kashe wannan zai kisa yana tunanin kare kansa yake wannan ma yana tunanin kare kansa yake to kaga anan akwai tawili akwai wani abu da ya haddasa abun wanda suna da uzuri da za su iya gaddamarwa a gaban ubangijin su kaga anan ba ka ce musu alqatil wal maqtul fi nar ba amma ba haka ba kawai saboda wani abu na son zuciya wani abu na kabilanci wani abu na bangaranci kawai waɗannan su dauko makamai waɗannan su dauko makamai ayi ta fada ayi ta sare-sare to kowa aka kashe da wanda ya kisan duk sakamakon su shine shiga wuta wannan shine abin da hadisin yake nunawa kuma har ila hadisin yana nuna dan musulmi yayi fada da musulmi baya kafirta to da za a samu musulmi duk da cewa abin da suka yi din nan kabira ce tunda har an ce wanda yayi shiga makomashi wuta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu musulmi ya ce zaltaqal muslimani kaga shi fada in ya musulmi da musulmi har aka samu kisa to ba a cewa sun kafirta duk da abin da suka yi babba ne kuma wanda yayi shi ya cancanci shiga wuta, sai dai ba duka wanda ya shiga wuta bane yake shiga a matsayin kafiri, wanda zai shiga a matsayin musulmi bayan Allah ta'ala ya kone abin da yayi na laifuffuka a cire shi a kai shi aljanna. Kaga wannan musulmi ne amma mai sabo mai kabira, musulmi ne fasiki. Saboda haka wannan hadisin ya tabbatar da abinda nasoshi daban-daban na Alkur'ani suka tabbatar da cewa fada tsakanin musulmi ko aikata kabira da musulmi zai yi ba za ta fita da shi daga cikin musulunci ba. Allah ya gane da mu.
Amin. Sai tambaya ta gaba, ya ce malam, naji an ce wai da mai yin fim da mai yin waka da kuma kiɗa idan suka mutu suna yi babu su babu rahamar Allah, shin haka zancen yake?
To duk wanda aka ce ba shi ba rahamar Allah ana nufin kafiri ne. Kuma ba na ji akwai wani malami a doron kasa da ya taba cewa mutum yana waka ya kafirta ko in yana fim sana'ar fim ya kafirta. Ba wani malamin da ya taba fadar haka a da da yanzu. Saboda haka kaga ashe a ce ba zai hadu da rahmar Allah ba, wannan ba gaskiya bane, kuskure ne. Ta yiwu mutum ya zama a cikin sana'arsa akwai wani abu na saban Allah da Allah baya so, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so, shari'a ta yi hani akan su shi kuma yana yi, to wani kai wannan abun bai kai ga kafirci ba, to yana nan a matsayinsa na musulmi amma mai zunubi mai saban Allah. Ya cancanci Ubangiji ta'ala ya masa ukuba da ya tanadar wa irinsa masu irin aikinsa. Allah kuma na iya masa afuwa saboda wasu dalilai da shi ya san su. Akwai abubuwan da za su iya sawa a yi wa mumini afuwa duk da yana da laifi, ko dai dan ya tuba ya yi taubatan nasuha a karɓi tubansa, ko kuma a'a wato ya kasance ya yi ayyuka hasanat, kyawawan ayyuka wanda Allah ta'ala yake so, wanda za su shafe masa laifukansa. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa aqimus salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin. Ka tsayar da sallah a farkon yini da karshen sa da kuma cikin dare. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at, lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana. Zalika dhikra lidh-dhakirin, wannan wa'azi ne ga masu azantuwa. Don haka tayu ya zama yana da al-hasanatul mahiya, tayu Ubangiji ya jarabe shi da wasu masifu a duniya da za su kankare masa laifukansa. Na tana yiwuwa, sura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini ko kaya ya taka, Ubangiji na kankare masa wani laifinsa da yayi ya daukaka wata wani matsayi, ya daukaka shi wani matsayi. To Ubangiji na iya jarrabar wani walike mai saban Allah ne da wasu masifu a duniya dan su zama wanka ko da su zama ruwan tsarki gare shi akan zunubansa, ko kuma addu'ar ƴan uwansa mu'minai, ƴan uwansa su yi ta masa addu'a, su yi ta masa addu'ar Allah ya fi masa, ko kuma shafa'a nan gobe kiyama ya tsinci kansa cikin waɗanda Allah ta'ala zai ce a cece su safar annabawa ko ta salihai. Yana iya tsintar kansa haka duk da bai da tabbas, amma hakan tana iya ta faru kamar yadda nassoshi da yawa suka nuna haka. Ko kuma rahmatu arhamir rahimin, shi Ubangiji karan kansa ya yi masa sitira, ya yi masa rahama kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana a hadisinsa, insha Allah ta'ala zai kira bawansa ya keɓanta da shi, ya yi magana da shi da shi ba tare da wani tsakaninsu ba, ya ce da shi kana iya tuna zunubi kaza, kana iya tuna laifi kaza, yana cewa eh ina tunawa, kana iya tuna laifi kaza eh ina tunawa, har sai ya tunatar da shi dukkan laifukansa shi kuma ya yi ikirari, har sai ya sakankance cewa ya halaka ba makawa wuce za a tafi da shi. Ubangiji ta'ala ya ce to na su tuce ka a duniya, yau kuma zan gafarta maka. Ubangiji na iya yin wannan, shi yasa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa, ba sa yanke ma wani hukunci da cewa dan wuta ne kat tun anan duniya, su nuna wane su ce ga wane nan alalan musulmi ne ba ya kafirta ba, su ce wannan dan wuta ne, wannan baya daga cikin koyarwar aqida ta kware, ko su nuna wani haka kawai su ce dan aljanna ne, wannan shi baya daga cikin aqidar su. Sai idan nassi ne ya bayyana sunan wani ya ce wane dan wuta ne, to sukan tabbatar da abin da nassi ya tabbatar, kamar yadda Alkur'ani ya ce da mu tabbata da abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atu hammalat alhatab fi jidi hablum min masad. Wannan sura ta tabbatar mana da cewa Abu Lahab da shi da matarsa da ɗan wuta ne, to anan dole ne musulmi ya yarda cewa Abu Lahab ɗan wuta ne, matar Abu Lahab ɗiyar wuta ce, saboda Alkur'ani ya fito karar ya faɗi sunayensu ya tabbatar da su ɗan wuta ne, kamar irin su Fir'auna sha annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhab. Allah ya ce wuta yake bujiro musu safa da yamma, sannan ranar da alkiyama za ta tsaya a ce ku shigar da fir'auna da iyalansa cikin mummunan azaba. To kaga anan Allah ya nassanta fir'auna ya ce dan wuta ne, to kaga wanda isa kuma ya ce shi bai yarda dan wuta bane. Haka nan waɗanda alqur'ani ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa ƴan aljanna ne da sunayensu, kamar al-asharatul mubashshiruna bil janna din da ake faɗa Abubakar da Umar da Usman da Ali da Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn al-Awwam da Sa'id ibn Zaid da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abu Ubaida ibn al-Jarrah da Abdurrahman ibn Auf. Waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƴan aljanna ne, to anan shi ma muhimmi dole ya yarda cewa waɗannan masu sunayen nan ƴan aljanna ne, in ba dai waɗanda sunayensu suka fito ƙoro-ƙoro ba, kowa sai dai ka kyauta masa zato idan ka ga halaye na ƙwarai tare da shi, ka yi masa kyakkyawan zato. In kuma mummunan ayyuka ne yake da su, to wanda ka jiye masa tsoron azabar Allah ba tare da ka yanke cewa in ka gaba a ganshi a wuta ba to hayaki ne ya lullube shi, kamar yadda zaka ji suna faɗa wani in ka gaba a ganshi a wuta ba to hayaki ne ya rufe shi. Wannan baya daga cikin koyarwa ta musulunci. Saboda haka ko da mutum waƙe-waƙe yake yi ko fina-finai yake yi, a cikin waƙe-waƙensa an tabbatar akwai abubuwan da yake yi na rasin mutunci, na kalmomin da basu dace ba, yana yada alfasha ko wanda yake fim yana yin abubuwan da basu dace ba, to wannan ana masa nasiha, ana masa wa'azi, ana karantar da shi, ana nuna masa cewa abinda yake yi din nan ba daidai bane, a guri kaza a guri kaza a guri kaza. In ya ji abinda aka hana shi ya daina shi kenan. In kuma ya ki ji, to wani aje da ji masa tsoron fushin Allah ranar da Allah zai kama shi. Ana ji amma ba za a yanke cewa shi har abada ba shi ba rahmar Allah ba. Ai akwai fitowa daga wuta ko da an shiga, wanda kace ba shi ba rahmar Allah to kana nufin har abada wannan in ya shiga wuta ya hudu ya shiga kenan, to kafiri ake gaya ma wannan. Wanda ya mutu bai musulunta ba, shine in ya shiga wuta lallaki ta khalidina fiha abadan, ba zai fito ba har abada. Amma musulmi wannan ya tabbata cewa akwai ranar fitowarsa, ranar da zai kone kurmus a cinye dukkan waɗannan laifukan da yayi, ya zama kamar gawayi a fito da shi kuma a sashi cikin naharul hayat, ko rama ta rayuwa a sake tayar da shi cikin wata sura mai kyau, kuma Allah ta'ala ya bashi rahamarsa.
Na'am. Tambaya ta gaba kuma take cewa malam, idan mutum ya saki matarsa sashi daya ko biyu bayan ta gama idda sai ya ƙara aurenta, to ya matsayin igiyar aurensu?
To wannan mun sha ansa wannan shine suke kira mas'alatul hadd. Shin idan mutum ya saki matarsa ta je ta saki aure ta fito, ya mata saki daya ko saki biyu sai ta je ta yi aure ta fito saki aurenta, to shin waɗannan saki na baya suna nan ko ko a'a? Yanzu aurensu zai dawo sabo, kamar sabon zubi ne za a yi na saki, waɗancan sun rushe. Sannan malamai sun yi saɓani, kuma magana da take ingantacciya wanda ita ce fatawar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar sayyidina Umar, sayyidina Usman ko kuma sayyidina Ali, wanda suka yi hukunci akan cewa mutumin da zai saki matar shi saki ɗaya ko saki biyu sannan ta sake yin aure ta fito ya sake aurenta, zai aure ta ne akan waɗancan saki da suka gabata. Wato wannan aure da ta yi ba zai rushe sakinsa na baya ba, saboda haka wannan saki ɗaya da ya yi mata yana nan, ko saki biyu da ya yi mata yana nan. In ya sake sakinta za a ɗora a lissafi ne akan na bayan, ba sabon lissafi za a yi ba. Wato sabon auren da nata ba zai rushe ba har sai idan ya yi mata saki uku, a lokacin da in ta sake aure kuma ya dawo ya aure ta daga baya, to za su dawo akan sabon lissafi. Amma in dai ba wannan saki uku ne aka yi ba, to sakin baya ɗin yana nan. Wannan ita ce shine abinda sahabbai aka samu sun yi hukunci da shi, yadda ba a samu wani nassi ƙalla da yake magana akan mas'alar ba, amma abinda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi akai babu shakka yafi abinda kowane ne zai tafi akan sa. Don haka wannan shine yafi daidai, yafi zama wato daidai a yi fatawa da shi.
Na'am. Wannan tambayar kuma take cewa malam, shin ana iya yi wa sallar kasar nafila?
Kamar yaya sallar kasar? To wataƙila yana nufin mutumin da yake matafiyi zai ci gaba da nafilfulinsa?
Na'am.
Akwai rawatib, wato raka'o'in da aka saba yi kafin a zaman gida, kafin a yi sallar farilla ko bayan an gama ta, su ake kira sallolin rawatib. Akwai sallar raka'atai alfajiri, akwai sallar witri. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in yayi tafiya baya yin sauran rawatib, abinda yake yi a cikin sallolinsa da nafilfilu sune rak'atayn fajri da kuma sallar witri. Wannan baya barin su a halin zaman gida yake ko a halin tafiya yake. Baya barin sallar witri, baya barin rak'atayn fajri, amma sauran raka'o'i na nafilfilu kafin sallar azhar ko bayan sallar azhar ko bayan sallar maghrib ko bayan sallar isha'i, wannan duk baya yin su, sai dai sallar witri raka'a uku ko biyar kamar yadda aka sani, ko bakwai ko tara ko goma sha daya, wanda yana yin witrinsa. Haka nan yana yin raka'atayn fajri, raka'o'i biyu da yake yi kafin sallar asuba bayan alfajiri ya kito, wannan su ma yana yin su.
Na'am. Wannan kuma ya ce, malam ina so a yi min bayani akan hukuncin cin abinci bayan alwala da kuma wucewa gaban mai sallah.
To, yana nufin an yi alwala an ci abinci mai hukuncin sa alwalar? Abinci baya cikin abubuwan da suke warware alwala, in banda cin naman raƙumi. Wannan hadisai sun zo sun tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wata rana mun taɓa karanta su a nan, wanda suke tabbatar da cewa mutumin da ya ci naman raƙumi ya sake alwala. Domin an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama, ana tawadda min lahmil ghanam? Qala la. Qala ana tawadda min lahmil jazur? Qala na. Tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama, mun ci naman ƙananan dabbobi sai mun sake alwala? Annabi ya ce a'a. Suka ce to, mun ci naman raƙumi fa mun sake alwala? Annabi ya ce eh. Kaga ashe cikin abubuwan da ake ci na ciye-ciye babu abin da dan ka ci shi zaka sake alwala sai naman raƙumi, kamar yadda nassi ya nuna. Annabi ya bambance tsakanin karamar dabba da kuma raƙumi, saboda haka dan mutum ya ci abinci ba zai sake alwala ba. Jabir yana cewa kana akhiru al-amrayni min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarka al-wudu' mimma massathu an-nar. Karshen al'amarin biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam shine barin alwala dan ya ci wani abin da aka girka shi a wuta, to baya sake alwala dan ya ci wani abin da aka girka shi a wuta. Sun banda wancan hadisi da yake bance naman raƙumi, to wannan takhsis ne daga al'umum, an kawo hukunci a dunkula, sannan kuma wani abu ya zo ya fita daga cikin wannan, shi aka ce banda shi. Wannan shi ne. Na'am.
Na'am. Tambayar Bashir Zango ya ce, malam, dan Allah ina so a yi min bayani dangane da halaccin tallar da ake dora wa 'ya'ya mata.
So, asali shi ne miji yana ciyar da iyalinsa, ciyar da matarsa, ciyar da 'ya'yansa waɗanda ba su balaga ba, ba su isa lokacin da za su je su nema da kansu ba. Wajibi ne a kan mai gida ya ciyar da su. Wannan shi ne dalilin da ya sa ya zama shugaba, ya zama mai matsayi a kan matarsa, a kan iyalinsa. Idan miji baya ciyar da iyalinsa, su dai su ciyar da kansu, to ya sara yadda daraja da shugabancin da Allah Ta'ala ya bashi. Ba wai kawai dan yana da miji ba, a'a, dan shi ne mai fita ya nemo abin da za a ci. Wannan yana daga cikin abin da Allah ya sa ya bashi fifiko a kan mace. Ya bashi fifiko a kan mace saboda yana da cikakken hankali da hangen nesa, da ba lalle mace ce sai tana da shi ba. Yana da ƙarfin jiki da ginin jiki da diri da Allah ya bashi na ƙarfafa mutane da za su iya tunkarar wahala wanda bai ba wa mace ba. Don haka wannan zai sa ya fita ya nemo abin da za su ci su sha su yi sutura ya kawo musu. Allah Ta'ala ya ce, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim. Mazaje shugabanni suke akan mata, su ne a tsaye a kansu. Sai ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, saboda abinda Allah ya fifita sashin su akan sashi da shi, wato na hangen nesa, na karfin ginin jiki, wa bima anfaqu min amwalihim, da kuma abinda suka ciyar na dukiyar su. To ya zama na miji ba zai iya ciyar da iyalinsa ba sai sun fita sun je sun nemo abin da su ci ko dora wa yara talla. Kaga nan ya sare yadda kawamar da Allah Ta'ala ya bashi, wannan wa bima anfaqu min amwalihim din shi bai yi ba. Don haka ba wannan ake bukata ba, ana bukatar miji ya zama mai tsaye wajen ciyar da iyalinsa. Abinda za mu yi la'akari da shi a nan shine abubuwan da suke faruwa yayin da aka dora wa 'ya mace talla, musamman a wannan lokacin namu da muke jin abubuwa na takaici, abubuwan bacin rai masu yawan gaske a dalilin 'ya'ya mata da ake dora wa talla. A dora musu talla, a bata musu tarbiyyarsu, a bata musu rayuwarsu, su lalace kai ba ma wannan ba, a bata musu hatta lafiyarsu, domin za su haɗu da wasu marasa imani, marasa tsoron Allah, wanda ba sa tunanin haɗuwarsu da Allah ranar gobe kiyama, ba su tunanin yau bai hukumun nasu da rabbil alamin. ba sa wannan tunanin sai su rika neman yara kanana suna lalata su koya musu shaye-shaye rika lalata da su a sa musu cutar kanjamau bayan sun tashi cikin rayuwa ta wahala sun tashi cikin rayuwa ta jahilci ba su samu ilimi ba a sanadiyar wannan talla kaga babu wani wanda yake ya san abin da yake yace ya halatta iyaye mata su rika dorawa ƴaƴansu talla ko da ko waɗannan abubuwa za su ci gaba da faruwa babu shakka babu mutumin da yake da tunani da ya san abin da yake yake tsoron Allah da zai irin wannan fatawa haka ba daidai bane iyaye saboda talauci ko saboda bukata ko saboda san zuciya dan wata ma da take dorawa ƴaƴan nata talla ba wai dan ba a ciyar da ita bane a saboda kawai tunanin ita ma sai ta tara wani abin duniya tunanin ita ma sai ta yi kudi tunanin sai ta tara wa ƴaƴanta abinda in an zo aure za ta alfahari da shi wannan suke sa tana dora mata talla din kaga wannan suna cikin karkashin waɗanda suke kashe ƴaƴansu haka kawai saboda tunanin abinda za su samu na duniya wanda Allah ta'ala ya hana wannan kuma aiki ne na jahiliya wala taqtulu auladakum min imlak kada ku kashe ƴaƴanku saboda kuna cikin talauci babu kisan da ya kai wannan kai idan ma wani ya ce gara ma wacce za a kashe ta tun tana karama ba a bar ta ba ta rayu cikin bala'i da azaba ba ta rayu cikin mutuwa irin mutuwan nan ta kadan kadan a hankali a hankali wani ma ya ce gara ma abinda jahiliya suke yi sun fi tausayawa ƴaƴa mata din sama da wacce za ta rika dorawa ƴarta talla ta fita a lalata yarinyar a sa mata ciwon kanjamau a bata tarbiyyar ta tana ƴan kankanuwa tashi cikin jahilci da cututtuka da rashin sanin addininta wannan ta fi ma kashe ƴaƴa ta fi kashe ƴaƴanta mata sama da abin da jahiliya suke yi na tilbiɗe ƴaƴansu da rai domin wannan ma kashe ta ne da ranta da sa ta cikin wata azaba mai tsanani kuma wata azaba mai tsawon gaske abu shakka waɗannan Allah ta'ala zai tambaye su ba na jin akwai wani wanda zai tsaya ya duba irin rayuwar da al'umma take ciki a yanzu ya ce maka ai ya halatta abin da ake yi na ɗorawa ƴaƴa mata talla wannan wani abu ne da ya kamata gwamnatoci su tashi su ga cewa sun iyayensu an ga an magance wannan bala'i yana jawo mana musifu iri-iri abubuwa da dama da suke ta faruwa a ƙasashenmu a yankunanmu yana daga cikin abubuwan da suke haifar mana irin waɗannan abubuwa da irin wannan sakaci da iyaye suke yi da masu iko masu ragamar madafar tafiyar da sha'anin al'umma suke yi Allah ta'ala ya mana gamdakatar ya bamu dacewa
amin to masu sauraro anan muka ka karshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0807-578-9874 0807-578-9874 za kuma a iya aiko mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com za kuma a iya aiko mana ta dandalin sada zumunta na Facebook da haka a madadin shehu malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Sarki Abdulkadir da Awwal Adam Tudun Murtala ɗanda suka sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah.
ما كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما